Jama'a barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na Adena Shan Kwaya. Sunana Binta Esero jagorar shirin. A cikin shirin mu na wannan mako wanda zai zama na kashi na uku, zamu ci gaba da hirar wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari dake Kano a Najeriya da chairman na NDLEA Muhammad Mustafa Abdullah akan irin fadi tashin da suke yi na hana shigar miyagun kwayoyi a cikin Najeriya. Za kuma ku ji burin sa. Bari mu koma jihar Kano ga Mahmud Kwari.
Menene burinka watakila game da yaki da ta'ammali a wannan lardi na?
Kasan visa ne illan safarin kwayar ne ruwan dare ne game duniya. Kamar da na gaya maka, mu kanmu a Najeriya za mu fara daga ƙananan hukumomi, wato local government. Mu san abin da ke wakana ciki kafin zoma har state capital. Kafin ma wani ya ɗauki wani abinci ya je airport. Mu gama da gidanmu tukuna kafin mu. Mu fara zuwa neighbors mu, mun sa gidanmu in order, muka tattalin mu na cikin gidanmu, mu amsan cewa wayansu ba su shigo mana da wani abu daga waje ba. Kuma da ta sauko a Majalisar Ɗinkin Duniya ana tabbatar cewa haɗin kan ƙasashe don a yaƙi wani abin gaba ɗaya ya fi amfani. Kuma Najeriya tana iya ƙoƙarin ta haɗa kai da duk wannan gida manufa na alheri na hara wannan sababbin kwayoyin nan. Daga tuna na gaya muka a baya cewa kowane kamfani da gwamnati ke da shi, kowane agency da gwamnati ke da shi, akwai dokoki da ta kafa ta. In wasu ba su yi nasu ba, wannan laifi na gare su. Amma mu ko wasu ba su yi nasu ba, mu zama namu. Ba za mu sa a bakinmu a hakkin wasu ba. Su kamfanin safarin jirgin sama, in ba su bi dokokin da ya kafa su ba na binciken kayan mutane, har yanzu lokacinmu mu za mu kama. Akwai abubuwa da ya kamata masu ƙara duba yanayin da suke, kamar na karɓan kaya a auna har ya wuce cikin wajen lodi ba game kayan ba. Kuma doka actually abinda take is kowa ya kawo kansa da kansa a duba, a bashi a auna, a bashi shaidan cewa an bincike an lodi. Amma sai mu waye gari mu gani cewa wa'yansu ma su ne masu tafiya amma ba su suke lodin kayansu ba. Kamar na wannan haka Saudiya nan, kaga wannan yar talikan nan, ta riga ta wuce babu komai a cikin kayanta, amma sai aka daga ba aka ƙara mata kayan wani da ba nata ba, aka manna a cikin ticket nata. Shi abin da ya same ta kenan a Saudi, da kuma Saudi ba ruwansu tun an liƙa maka wannan kai ne mai shi. Sai da muka zo muka yi bincike a nan, muka tabbatar ba ita ba ne da shi, muka gaya wa Saudiya shi yasa aka saki wannan yarinya.
Kamar za a iya cewa irin wannan sakaci yana mayar da hannun agogo baya ga ayyukan jami'an hukumar NDLEA a Najeriya?
A kwarai da gaskiya, amma duk da haka mu ba za mu kasa yin aikin mu, za mu yi aikin mu. In wasu ba su yi nasu ba, wannan su da Allah, amma mu za mu yi namu. Abin da ba za ka faka ɗanka da kaya fa ba ya sha don yi wani aikin ta'asa, kada ka ba ɗaure Allah na ganin ka. Na biyu kuma sai in gaya maka hudan ya kamata da mu da ku yan jaridu ne, duk inda kake da masaniya cewa wani ga abin da yake yi, mu ba ma shakkan kowa, ka nuna mana ga abin da yake yi, ga inda yake yi, muka samu mu ka bar mu da sauran. Ba wani da muke shakka, kowa ya ne shi, ko mun girman ka siyasa, ko mun kankantan ka, in dai ka keta wannan dokan za mu bi ka. Ni shugaban kasa bai ce mini ka cire wani ba a cikin wannan abu. Duk wanda ya laifin safarin kwaya ka kama shi, haka kuma muke, ba wani da aka cire mana ciki.
Batun aka yi maganar shari'u, tunda in kun kama kuna gurfanarwa kamar yadda kai bayani, a batun shari'a din nan menene za ka iya cewa ƙalubalen ku dangane da yaƙi da sha da ta'ammali da kuma dillancin miyagun kwayo a Najeriya?
Sha dai mu dauki sha tukun yanzu. Kaga dai yawancin wanda abin ya fi hatsari gare su matasanmu ne. Matasanmu kuma matasanmu ne, ba za ka iya ɗaure su duka ba, ba za ka iya kashe su duka ba. Saboda haka shi yasa project na dawo da su Najeriya su zama mutanen kirki, ya dole ne yana kan wuyan mu, yana kan wuyan Najeriya, kuma haka dokan ta ce. So muna da fanni na daban na dawowa da yara, yaye su kuma wannan abun da suke sha ta zama mutanen kirki a cikin society,
kamar reformatory
kenan. Yes, reformatory. Wannan babban bangare ne a aikin NDLA. Amma zan iya ga maka cewa yanzu dai muna da karancin irin wayannan masana'antar
na
yawa. A duk da haka kuma kadan kadan ne ina ji gwamnati ta fuskanci a samu a jakule shugabar su tukuna.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin. A madadin wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari, ni ce taku Binta Esaru da na hada shirin da kuma gabatar, nake cewa ku huta lafiya, sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon za mu kawo maku kashi na 4.